أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كما كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تلتنين شابقي جوة رمضان ألف دريه قدودة تلاتين دتقص وشتيدي شابيو جوة يونيو شكرة تدبوبيو دقوم شابقي. Muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa da agajin sa da taimakon sa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta tara a cikin Al-Qur'an, wato suratu Tauba, surat Tuba. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaida ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a dake kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. A jiya mun kwana akan aya ta 100, ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin falalan sahabbai radiyallahu anhu. Muna cikin bayani lokaci ya riske mu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayanin cewa khairun nasi qarni, wato mafi alkhairin alkarni wanda shine yake a cikinsa shine lokacin sahabbai radiyallahu anhu. Sannan a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasas. Wato waɗanda suka zauni gida gabanin muhajirai suna son muhajiran, sannan ba su da ɗauke da wani ƙulli ko tuƙuƙi na hassada a cikin zukatansu, wato mutanen Madina kenan. Sannan bayan ga wannan aya sai subhanahu wa ta'ala yake wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Waɗanda suka zo a bayan sahabbai addu'ar da suke yi, ya Allah kai mana gafara, ka gafarta ma waɗanda suka gabace mu da imani, wato sahabbai kenan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, ya Allah kar ka sanya hasada ko kyashi ko gaba a cikin zuciyar mu game da waɗanda suka gabace mu na sahabbai. To sai zama da cewa kai dinnan ka zo yanzu baka da wanda kake kullawa, baka da wanda kake faɗa da su sai waɗancan mutane, to menene babinka? Kaga ashe baka ma kasance daga cikin mu'minan ba kenan, tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta waɗanda suka zo a baya da imani. To kai sai ya zamana ba ma maganan imanin ake ba, la'antan su kake kana tsine musu albarka kana Allah wai dare da su. Muhammad Bayyumi, ɗaya daga cikin marubuta waɗanda suka yi rubutu akan abin da ya shafi shi'a, yana da wani littafi a ka'idu shi'a, abinda yake cewa ya tafi ƙasar Iran, ya tafi Iraq, sai ya zamana daga cikin abin da ya gani idan wa'azi yayi wa'azi koko ana so a nishaɗantar da mutane waɗanda suke zaune suna sauraron wa'azin, to ala'ance Abubakar da Umar, saboda in ba a la'ance su ba iyadan billah to wa'azin kaman ma ba a yi ba, muhadarar ba ta da wani armashi. Amma idan ana so a caza mutane a faɗakar da su sosai, to shine a dinga la'antar Abubakar da Umar iyadan billah radiyallahu anhum. Sannan ka koma cikin littafansu, akwai du'a'u sanamai Quraysh, wato addu'an gumaka guda biyu na Qurayshawa, su ne Abubakar da Umar. Mai Anwarun Nu'maniya ya kawo cewa duk mutumin da ya lazinci waɗannan addu'o'i a salloli guda biyar, to tsakanin shi da aljanna sai dai in bai mutu ba. Addu'ar ba kawai cewa kake Allah ka bani Allah ka yaye min ba, ya Allah ka la'anci Abubakar da Umar, ya Allah ka fitine su a cikin kabarinsu, ya Allah ka saukar musu da fitintunu, haka wai addu'o'in suke ba. Sannan ake ce duk mutumin da ya lazinci addu'o'in nan a salloli guda biyar tsakanin shi da aljanna sai dai in bai mutu ba. To sai wani mutum kuma ya fito ya ce maka wai a'a, wai su ba su zagin sahabbai, wai ga mashi a cikin littafansu an fito an faɗi falalan Abubakar radiyallahu an, an faɗi falalan Umar Allah ya ƙara masa yadda, an ce kaza an ce kaza. Abin da ya faru a shekara biyu a Saudiya, wanda aka samu mutuwan alhazai, ai mutanen Iran su suka shirya wannan abu. Akwai wani mutum da ya baiwa gwamnatin Saudiya labari cewa wato ainihin gwamnatin Iran ta turo 'yan ta'adda kusan mutum 700,000 ƙasar Saudiya a wannan shekara, saboda abin da suka shirya ma ya faru ba Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita abin. Allah ya takaita abin, saboda lokacin da wurin Saudi hayaniya ta yi yawa, sai aka ce to an kasa hanya gida biyu, hanyar da ka shiga ba ta nan za ka dawo ba, su sai suka ce hanyar da suka bi ta nan za su dawo. Ai kaga kenan da ganga aka shirya wannan al'amari. Sannan da wuri yayi wuri, mutane suna neman agaji ana neman ruwa, su 'yan Iran tentin su yana kulle suna daukan kemara suna dariya. Duk wanda ya je Saudiya ya ga wannan ya san wannan, suna dariya. Sai da aka hau ta tentin su aka fasa, sannan aka nemi ruwa, aka zo ana yayyafa ma mutane domin a samu mutane su samu tsira da imaninsu. Wanda ya mutu ya mutu, wanda kuma zai sha ya sha, wani a wil baro ake daukan mutane zuwa asibiti saboda abin da suka shirya. Ƙara ga haka, bayan dariya da suka tsaya suna wa mutane halin da mutane ke ciki a lokacin nan, waɗanda suka mutu duk wanda ya ga gawawwakin zai ga a tafin kafafun mutanen Iran zai ga sunan Abubakar da Umar da Usman, a wannan kafa kuma sai ga Aisha da Hafsa. Ban san ko kun gani ba, wannan wani al'amari ne sananne. To yau kai ka za ka fito ka ce wa mutane ku ba ku zagin sahabbai, bayan ga abu nan sananne. Kai idan mutum zai shiga musulunci a wurin 'yan Shi'a, la shakka sai ya tabbatar da cewa da Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa 'yan wuta ne, iyadan billah, sai ya tabbatar da wannan magana. Wannan wani abu ne sananne, muna da shi a nan. Malam Awwal bani wannan abin da ɗinka gani, saboda suna fitowa cikin karatuttukan suna cewa a ai wasu ba su zagin sahabbai, ai wai gashi ya zo a kaza. Ku saurara ku ji wannan magana abin da yake faɗa.
أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأشهد أنه سيد الأنبياء، وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا، وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله عليه، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليه وسلم. أشهد أن أبا بكر وعمر
أشهد أن أبا بكر وعمر
وعثمان
وعثمان
وعائشة وحفصة
وعائشة وحفصة
في النار
في النار
سبحان الله.
So yanzu wane ne yake da magana da zai ce su ba zagin sahabbai? Wannan ba su jin larabci. Wannan wani mutum ne ya zo wai zai anshi musulunci, nagartaccen musulunci, sai ya fada wurin malami ɗan Shi'a. Sai ya ce, to ka ce la ilaha illallah, ya ce la ilaha illallah. Ka ce Muhammadu Rasul, ka ce Muhammadu Rasul, ya faɗa. Ya ce ka shaida cewa Aliyu waliyin Allah ne. Ya ce na shaida Aliyu waliyin Allah ne. Sai ya ce, to ka shaida da Fatimatu Zahra da ƴaƴanta waɗanda ba su kuskure dukkaninsu wato waliyan Allah ne, ya faɗa. To ka ce ka yadda da Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa, ka yadda ƴan wuta ne. Sai ya faɗa, ya ce ƴan wuta ne. To waye zai fito yanzu ya karanta maka wani nasi ya ce ba zagin sahabbai? Don haka ku yi hattara da makida da dasisa irin na ƴan Shi'a. Sun fito yanzu saboda sun fahimci cewa mutane sun fara gane su wane ne su. Sai suka ce, to ya kamata mu ɗauki salo. Salon da za mu ɗauka ba za mu dinga sanya baƙaƙen kaya ba, wanda za ku gani. Ko da muzahara suka fito, misali protest, za ka gansu da fararen kaya, saboda idan wuri ya yi wuri sai su faɗa cikin al'umma a rasa wane ne ɗan Shi'a. Amma in za ka sa identity ɗinka a gane ka, to waɗanda kake faɗa da su ɗin sun san ko kai wane ne. To sai ya sanya farar riga irin ka, misali jallabiya, ko ko ya sanya koriyar riga, ko ko ruwan shuɗi, misali. In wuri ya yi wuri sai ya faɗa a rasa wane ne. Sannan abu na biyu, suna tura matayensu gida-gida, suna farautan matayen ahlus sunna ko waɗanda ba su ba. Duk wanda suka zo wurinsa ya fatattake su, ya sallame su. Suna gaya musu cewa ai ga haƙiƙanin Shi'a, ga yadda abu yake. Su in an ce Aisha ta ce radiyallahu anha, in an ce Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu ce, duk wanda ya ce maka. Wai har ma wani karatu ake ban labari, wai ɗaya daga cikin malamansu na cewa wai duk wanda ya ce suna zagin kai, duk wanda ya zagi sahabbai Allah ya tsine mai, wai shi bai samu martani ba, wai mu ne zai mayar daƙiƙai zakarkaru. Sahabban da suke niti ba su tsine ma su ne Salmanul Farisi da Abu Zarrin al-Ghifari da Miqdad ibn Amr, wanda ya fi shahara da Miqdad ibn Aswad radiyallahu anhu. Su ne kadai a wurin su fa sahabbai waɗanda ba su zagi. Don haka in ka ji ɗan Shi'a ya ce duk wanda yake zagin sahabbai Allah ya tsine mai, shi a wurin sa waɗannan mutanen guda uku. Idan yace ba su zagin sahabbai, ya gaya maka nassoshin da suka zo a cikin littafan su, ya zai da shi. Dole a samu ɗayan guda biyu, ko ya zamana ya ce bai san su ba, to mu mun gaya mai ga su a cikin littafi. Ko kuma ya ce a'a ya san su, to in ka san su kai ne ka fi malamanka magabata sani, ko ko su suka fi ka sani. Gida idan an zo ana binciken gida, ana bincike ne da magabata ko ko da na 'yan baya ake littafi. To tunda magabatanka abinda suka rubuta kenan, kai baka da magana, ka ja bakinka kai shiru, kai baka ma san shi ba. Don haka mu hattara duk abin da za su faɗa, mai hattara ka yi komai amma ban da Shi'a. Saboda duk mutumin da ya riƙi Shi'a zagin sahabbai la'antan matan annabi alaihi salatu wassalam, wallahi billahi tallahi ba zai gama lafiya ba. Haka yake mai su aiwa ma qaumu lutin minkum biba'i. Abin da ya faru a wancan shekaru ɗaya da rabi, misali, mutumin Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa haka ba, saboda an riga an gama shirin, an gama tsari, ya tura yaran mutane a wasu wuraren sun yi hatsaniya, an kashe su, an nakasa wasu, an karya su, an ɓata rayuwar wasu. Shi ko ya shirya ma yaransa yadda za su kama akalan ƙasa. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya fara kakkaɓe su ɗaya bayan ɗaya kafin abin shi ya isa kansa. Ai mutumin Allah, Allah ba zai masa haka. Duk shiri ya gama, ya gama, ya bautar da 'ya'yan wasu, nasa kuma ya tura suna can suna ta karatu a wurare, saboda in sun zo da tunaninsa za a juya ƙasa kamar yadda suke da tunani. Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fara da ƙananan mujrima. Wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashurun, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama duk kafin to sai mai da shi inna shani akan wal abtar, yanzu ya zama mai yankakken baya, shine mai yankakken baya. Don haka mai hattara zagin sahabbai ba addini bane, cewa alqur'ani bai cika ba, ba musulunci bane, zagin matan annabi alaihi salatu wassalam wannan ba musulunci bane, ko da ko shi mutumin ya ce maka wallahi ba su zagi taki yake ma. Na yau za mu tashi akan aya ta 101, bismillah mal
من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rab, akwai daga waɗanda suke kewaye da ku na larabawan ƙauye, munafiquna, akwai munafiƙai, an ce ƙabilu ne guda biyar zuwa shida, akwai Muzayna, akwai Juhaina, akwai Aslam, akwai Asja, akwai Ghifa, waɗannan ƙabilu daga cikinsu mafi yawanci akwai munafiƙai, ba ma kaɗai haka ba, wa min ahlil madina, akwai wasu daga cikin mutane mazauna garin Madina su ma munafiƙai ne, maradu ala nifaq, sun doge, sun kafe, sun goge, sun san munafinci, sun kuma tabbatu akan munafincin. In aka ce marada ya bijire, shaytanin marid ko kuma marid, wato bijirarren shaytani, muna fahimta. Wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madina, akwai daga cikin mutanen Madina maradu ala nifaq, sun doge akan munafinci. Ya Rasulullahi, ba za ka iya canza su ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la ta'lamuhum, kai baka san su ba, nahnu na'lamuhum, mu ne muka san su. Wannan aya ta yi kama da yadda Allah yake wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, akwai wasu waɗanda ba waɗannan ba, kai baka san su ba, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya san su. Cikin waɗanda aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su, aka gaya masa su munafiƙai ne, shine hadisin Muslim da yazo rahmatullahi alaihi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna fi ashabi 12 munafiqa, lallai a cikin sahabbaina akwai mutum guda 12 munafiƙai ne. Ya nuna ma Hudhaifah ibn al-Yaman waɗannan mutane radiyallahu anhu, yace takwas daga ciki tafihim ad-dubaira, wata wuta wacce za ta taso daga sama, za ta zo ta kama ƙofar zuciyarsu, wannan ta ishe su waɗannan mutane guda takwas. A don haka shi sa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, idan aka ce an yi rasuwa a lokacin yana khilafanci, zai bincika ya ga, idan ya ga Hudhaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma ya halarci gawan, sai ya yi sallah comfortably, ba shi da damuwa a cikin ransa. Amma idan bai ga Hudhaifah ya halarci gawar ba radiyallahu anhum, sai ce sallu ala janazatikum, kai ku zo ku ne mai sallah, amma ga ku sallah, tunda kaga Hudhaifah bai halarci wannan gawa ba, to wannan gawa akwai tambari, akwai alamar tambaya ta tare da ita. Shi yasa Umar din radiyallahu an sau da yawa yakan je samu Hudhaifah radiyallahu anhu, mai ce a zakara min nabiyyi fi almunafiqin, do Allah ka gaya mu annabi ya ambata ni cikin munafiqai, ce a baka daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake munafiqai. A don haka maradu ala nifaq, sun doge akan munafiqi, la ta'lamuhum, annabi kai baka san su ba, nahnu na'lamuhum, mu ne muka san waɗannan mutane. Sannu azibuhum marratayn, da sannu za mu azabtar da su azaba karo guda biyu, thumma yuradduna ila azabin azim, sannan a maishe su zuwa ga wata azaba mai girma wacce tafi wannan azabar da za mu yi musu a nan duniya. Malamai sun yi bayani mabambanta akan abinda ake nufi da ainihin wato abin nan sannu azibuhum marratayn. Imam al-Mujahid yace abinda ake nufi marratayn, za mu azabtar da su karo guda biyu, yace bil qatl wa sabr, za a kashe su sannan za a bautar da su. Sannan Ibn Jurayj yace abinda ake nufi da sanu azibuhum marratayn, za mu azabtar da su azaba guda biyu, azabun fid dunya, zamu azabtar da su a nan duniya wa azabun fil qabr sannan zamu azabtar da su azaba a cikin kabari ra'ayi na uku Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi da sanu'azzibuhum marratayn da sannu zamu azabtar da su azaba guda biyu bil amradi fid dunya zamu sanya musu cututtuka a nan duniya wa azabil akhirah sannan kuma zamu musu azaba ranar al-qiyama ibnu zaid yana cewa shi kuma ra'ayi na hudu radiyallahu an bil masa'ib fi amwalihim wa auladihim abinda ake nufi da azabtar da su karo biyu zamu saukan musu da fitintinu da bala'o'a a cikin dukiyansu da kuma ƴaƴayansu wasani sannan azaba ta biyu fil qabri wato zamu musu azaba a cikin kabari sawa'an dai ko wannan ne ko wancan to duk mutumin da ya dauki hali irin na munafinci ba zai zauna lafiya ba ba a duniya ba ba a lahira ba Allah subhanahu wata'ala zai masa azaba a nan duniya sannan kuma zai masa azaba ran al-qiyama domin yace innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira lallai munafiqai suna kololuwa kasan wuta cancancan kololuwa ba za ka taba samu wani mutum da zai taimake su daga azabar Allah subhanahu wata'ala anan akwai abin da malamai suka yi bayani wa abinnan maradu ala nifaqi la ta'lamuhum annabi kai baka san su ba sai aka samu a cikin musnad abdurrazzaq radiyallahu an yace akbarana mu'ammar an qatada mu'ammar ya ba mu labari daga imam qatada radiyallahu an yana cewa ma balu aqwamin yatakallafuna ilma an-nas menene matsalar mutane ne a yau suna daura ma kansu damuwan sanin sai sun kokkofa sanin alim da al'umma suke ciki ba haka muke a yau ba shi yasa ake cewa misali yau ba a kiwon dabba dan adam ake kiwo misali kaman yadda nake buga misali na hankali da zaka cire rigarka da misali ko gajeren wandanka a ce wannan public toilet ne misali toilet ne na al'umma wanda wannan zai zo ya shiga wancan ya shiga misali na wanka sai a ce ka cire singletin ka ko kuma dan gajeren wandanka misali sai ka rataye jama'a kowa ya rataye nasa mutane saboda tsananin bibiyan mutane wani in ya ga gajeren wannan zai ce wannan gajeren wannan na malam kamis ne kaga dai ba sa shi malam kamis yake yana yawo ba misali amma saboda tsananin kokkofe sanin ton menene al'umma halin da mutane suke cikin shi yasa masu iya magana suke cewa lafi kai jaftun masa da fantom da za a ce za a tunkuɗi zuciya a bibiye ta a ga da kemara ce wacce kake kallo da yawa daga cikin al'umma za su mutu a rasa wanda zai binne su saboda zuciyar ba abinda ta kunsa babu alkhairi a cikin sa kuma sau da yawa mutum yakan tsaga maka haƙora ya bare maka baki kamar kwalin siga wai shi mai son ka ne amma kuma shi ke cin diga dagin ka kisa Allah subhanahu wata'ala yace maradu ala nifaqi la ta'lamuhum kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu mun san su a don haka sai imamu qatada yake cewa me ya samu mutane da suke kokarin sai sun gane halin da mutane suke ciki a ce fulanun fil janna ai wani dan aljanna ne fulanun fil nar wani ko wani in kana neman dan wuta haka zaka ji ana cewa ba in kana neman dan wuta ka samu wani to shikenan an gama wane ne ya gaya maka wannan dan wuta ba haka muke ba ya tabbata a cikin muslim rahimahullah akwai mutumin da shi bawan Allah ne subhanahu wata'ala duk aiki da ake da tunanin za su kai dan adam aljanna yana aikatawa sai wani shi kuma duk aikin da ake tunanin za su kai dan adam wuta yana aikatawa sai shi bawan Allah ke cewa wallahi wane dan wuta ne sai ga wahayi ya sauka jibrilu alaihi salatu ya sauka yace wane ne wannan wanda yake mani rantsuwa tsakani na da bawana cewa wani dan wuta ne shi da yake ganin bawane na Allah nagartacce ga ya masa ba na son ayyukan shi kuma na sa shi a wuta wancan din da yake rantsuwa cewa mummuna ne baragurbi ne na gafarta masa na sa ya cikin gidan aljanna a don haka to abu ya kai ga yanzu ya wuce zahirin aiki wai zuciyarka ma yanzu mutane wai suna son su ce maka sun san abin da zuciyarka ta kulla muna fahimta sai yake cewa kuluba annabawa qala sai yace fa iza sa'alta ahaduhum an nafsi da zaka tambaye mutum game da kansa Kala sai ce la adri, wallahi ni ban san makoma ta ba. La'amri anta bi nafsika a'lamu min, wallahi kuma kai ne kafi kowa sanin ko kai wane ne. To kai baka san makoma ka ba, amma kuma kama wannan hukunci wuta wancan da aljanna. Kai taka makomar ina take, zai ce maka ban sani ba. To amma to kai in baka san kanka ba, sai ina ne ka gane wane dan wuta ne, wane dan aljanna ne? Kuna fahimta malamai? Sai shi gaba da cewa walau takallaftu shay'an ma takallafahu al-anbiya laqad takallafta shay'an ma takallafahu al-anbiya qablak. Duk mutumin da ke da irin wannan tabi'a da hali, to ya daura ma kansa abinda annabawan da suka gabace shi ma ba su yi irin wannan hali ba. Ga annabi Nuh, abinda yake ce da mutanansa, qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu, yace ni ban san abinda suke ciki ba. Annabi ma da sun ya faɗi wannan magana, wa in adri la'annahu fitnatun lakum wa mata'un ila ain, ina zan iya sanin wannan abu da kuke yi fitina ce gare ku yanzu ko ko dan wani lokaci? Ya faɗi wannan magana. To in annabin Allah zai ce a ban sani ba, ma adri ma yuqalu bi wala bikum, ban san yadda za a yi da ni da ku ba. Annabi Nuhu ya ce alaihi salatu wassalam bai san halin da al'ummarsa suke ciki ba, bai san abin da Allah ya hukunta musu ba. Sannan annabi Shu'aib yake ce da mutanansa alaihi salatu wassalam, baqiyatullahi khairun lakum in kuntum ta'lamun wa ma ana alaikum bihafiz, ni din nan ba makiyayi bane, kyawawan ayyuka da za ku aiwatar ya fiye muku alkhairi akan waɗannan abubuwa da kuka fito kuna sa insa da ni, ya ku jama'a. To in waɗannan annabawa sun faɗi waɗannan ababe, ba su sani ba, ban sani ba, to kai ta ina ne ka gane cewa wani ɗan kaza ne, wani ɗan kaza ne? Malamai kuna fahimta? Sannan wannan ɓangare na aya ga ta nan da za mu karanta, ita ma tana da dalilin sauka. Malam karanto mana ita.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يتي وآخرون أقي وصدق تكين كسوء اعترفوا بذنوبهم, سن تبتد سيوا سوما سليتيني, سن يليتي سن يذنوبي سن سابي الله سبحانه وتعالى, خلطوا عملا صالحا سن قام أيك كاواوا وآخر سيئا وسو أيك كما مونا ناني, عسى الله أن يتوب عليهم, سيو الله سبحانه وتعالى ينا إيا أن سنتوبسوا يغافر تامسوا كورا كورانسوا, إن الله غفور رحيم, للي الله سبحانه وتعالى من يوان غافر أن يسننكم ميجين قيري. وأنن آية كما لدى إمام مجاهد يكي فرا رضي الله عنه تاسو كني أكن أبو لبان رضي الله عنه ينا إيه لكتكين صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حر كل الناس مغاني sahabbai radiyallahu anhum, kamar yadda shaykhul islam yake fada rahmatullahi alayh, dukkanin su adilai ne amma suna kuskure. Ku gane wannan magana, sahabbai radiyallahu anhum dukkanin su adilai ne amma suna kuskure, saboda in kace ba su kuskure to matsayin su ya zama daidai da annabawa. Annabawa su ne kadai ba su kuskure, ba kamar yadda yan shi'a suke cewa ba, dukkanin a'imma a wurin su guda 12 ma'asumai ne, ba su kuskure, matsayin su yayi daidai da na annabawa kenan a wurin su. Kai har ma idan ka koma wasu wuraren ma, a'imma a wurin yan shi'a sun fi annabawan Allah subhanahu wata'ala, saboda ya zo a cikin biharul anwa na yan shi'a, wai Aliyu yana cewa radiyallahu an, ni ne idanun Allah, ni ne kunnan Allah, ni ne ke da wuta, ni ke da aljanna, ni ke ɗaukakawa, ni ne nake dankwafarwa, ni ne nake ba da arziki, ni ne nake hanawa, ni ne zan muku hisabi ran alkiyama. Ayyukan waɗannan ayyukan wane ne ke da su? To in ku aka ce akwai wani ɗan adam wanda ba annabi ba yana iya irin wannan aiki, to me ake so a ce ya fi menene kenan? Ya fi annabin kenan. Kuna fahimta malamai? Don haka wannan aya ta sauka ne akan Abu Lubana radiyallahu anhu, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul anfal, ya ayyuhallazina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala kar ku ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ha'intan Allah shine ka ha'inci addini, a hada baki da kai, a yi ma ainihin addini zagon ƙasa, a wulakantar da ƴan uwanka masu kallon alqibla su wanke damti, wannan shi ake ce ma ainihin ha'intan addini. Abu Lubana radiyallahu anhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je wa wasu yahudawa banu Qurayza, sai ya ce da su, yanzu ina son ku sauka akan ainihin hukuncin da Sa'ad zai maku, muna son ku sauka akan hukuncin da Sa'ad zai maku radiyallahu anhu. Sai su da yake shi Abu Lubana yana da kusanci da waɗannan mutane yahudawa, sai suke tambayansa wane irin hukunci ne Sa'ad zai mana, ta baya sai musu haka, idan kuka sauka akan hukuncin Sa'ad sai musu haka, ya nuna makogaro ma'ana yanka ku za'i, yana cewa ina faɗin wannan ban bar wurin da nake ba sai na tabbata na ha'inci Allah subhanahu wata'ala da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai ya dawo masallaci, da ya dawo masallacin annabi alaihi wasallam sai ya daura kansa, ya ce maɗiyarsa zo ki taimake ni wurin daura kaina, ya daura kanshi a jikin ginshiki daga cikin ginshikin masallaci, ya kici ya kisha ya ce wallahi ni mutum ne mai laifi, saboda na yi abin da bai dace ba, ba zan ci ba ba zan sha ba, sai Allah ya mani gafara, kuma idan Allah ya mani gafara sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulle ni, zai zo ya kwance yana nan ya dauki kwanuka a daure kusan kwana 5, 6, 7, 9 yace sai da nayi laushi tun ina tsaye sai da na koma na sunku ya saboda yunwa, amma ga wahala da a ce ba a yi mani gafara ba. Ana cikin wannan Ummu Salama ta fito radiyallahu anha take cewa aya ta sauka Allah subhanahu wata'ala ya maka gafara, yace na gode ya ke uwar mu'minai, amma wallahi ni bazan kwance ba, manzon Allah sai ya zo ya kwance ni domin in sake samun natsuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya zo ya kwance ta, to sai wannan aya da wancan ta sauka, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, wasu daga cikin ku sun tabbatar da cewa su masu laifi ne, khalatu amalan salihan, sun gwama aiki kyakkyawa, wa akhara sayyi'an, kuma wani aikin mummuna ne, asallahu an yatuba alaihim, sayu idan Allah ya so subhanahu wata'ala ya so zai iya gafarta musu, inna Allah ghafurur rahim, lallai Allah mai yawan gafara ne mai jin kai ne. Ya tabbata a cikin Bukhari hadisin Jundub ibn Samura radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce atani atiyani atani laylata atiyani, masu zuwa guda biyu a wani dare sun zo mani, wato mala'iku kenan, fabta'athani ila madinatin mabniyatin bilabini zahabin wa labini fidda, sai suka tashe ni suka kai ni wani gari wanda aka gina sa da ainihin yumfo na zinari da kuma yumfo na azurfa, fatalaqana rijalun, sai wasu mutane suka fuskance mu, inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shatrun min khalfihim ka ahsani ma antara, idan ka kalli wani gefe nasu to iya irin abinda ka taba gani kyakkyawa shine wannan kyau in ka duba gefe, wa shatrun ka aqbahi ma antara, sannan gefen su kuma irin abinda ka taba gani na muni to iya kansa kenan, ma'ana kenan tsagon su guda biyu, ɗaya tsagon kyakkyawa ɗaya tsagon mummuna. Sai na tambayi waɗannan mala'iku guda biyu, waɗannan su wane ne na gansu a irin wannan hai'a, ya zanto ɓarin su kyakkyawa ɓarin su mummuna? Sai waɗannan mala'iku suka ce mani ai waɗannan da kake gani su ne waɗanda khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, su ne waɗanda sun gwama aiki kyakkyawa tare da wani aikin kuma mummuna. Tajawaza Allahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala shine sai ya gafarta musu. Kenan abinda zamu iya tsinkaya duk mutumin da ya tafi da kyawawan ayyuka da kuma munana, haka zai tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran al-qiyam, fara'insa kyakkyawa fara'insa mummuna, kamar yadda zamu karanto a wannan hadisi ya zo a cikin wato ainihin musnadi na Baihaqi rahimahullah, hadisin na Abu Huraira radiyallahu anhu, yana bada labari wato wajabci koko imanin musulmi da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi isra'i kuma yayi mi'raj a lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya tafi sama ta bakwai fa qalu sai mala'ikun da ke sama ta bakwai suka ce hayyahu allah min akhin wa khalifa ma dalla da wannan dan uwa sannan mamayi fa ni'mal akh wa ni'mal khalifa ma dalla da wannan dan uwa ma dalla da wannan mamayi wa ni'mal maji sannan barkanka da zuwa marabanka da zuwa wannan farfajiya ta Allah subhanahu wa ta'ala suka ci gaba da cewa jaa fa idha bi rajulin ashmat jalis da yazo shi annabi alayhi salatu wasalam sai ya samu wani mutum da furfura a zaune yana wato a hade da farin gashi da fari a kansa yana zaune a inda babil janna a kofar aljanna wa indahu qaumun bidul wujuhi wa qaumun sudul wujuh a wurin wannan mutum da yake zaune da furfura akwai wasu mutane suna da farar fuska wasu mutanen kuma suna da bagaken fuskoki a zaune a kusa da wannan mutum wa fi alwanihim shay amma a cikin launin su akwai jirwayi bangare fari ne bangare kuma baki ne fa atau naharan faktasalu fi sai suka jema wani rafi sai suka yi wanka fa kharaju sai suka fito daga wannan rafi wa qad khalasa min alwanihim shay wannan dan launi nasu bakin sai zama na ya rabu da baki ne a jikin su rabi sannan fari rabi sai ya zama na bakin yanzu ya dan rabu summa innahum atau naharan aka sannan sai aka sake cewa mutanen nan ko sake zuwa wani rafi sai suka je faktasalu sai suka yi wanka fakaraju min sai suka fito daga wannan rafin wa qad khalasa min alwanihim shay sai aka sake samun wannan bakin ya sake rabo daga cikin ainihin jikin su summa dakalu an-nahr ath-thalith sannan sai aka sake umurtan su ku je ku yi wanka suka tafi suka shiga rafi na uku har wa yau fa dakalu fa kharaju min sai suka shiga suka yi wanka suka fito wa qad khalasat alwanuhum mithla alwan ashabihim sai zamana yanzu launin su ya bakin gaba daya ya kau duk jikin su yayi haske kaman hasken irin ƴan uwansu waɗanda suke zaune a wannan wuri fajalasu ila ashabihim sai suka zauna kusa da ƴan uwansu fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya jibrilu ya kai jibrilu man haula waɗannan su wane ne bidul wujuh masu fararen fuska wa haula'i alladhina fi alwanihim shay sannan waɗannan waɗanda a cikin launin su akwai fari da baki su wane ne fa dakalu an-nahra waɗanda suka shiga wannan rafin fa khalasat alwanuhum ya zanto launin su yanzu yayi kyau bakin ya kau sai ga haske ya bayyana don Allah ka bani labarin waɗannan su wane ne fa qala sayyid jibril yace alayhi salatu wassalam hadha abuka ibrahim wannan mutun da ka ganshi da furfura dai shine mahaifinka annabi ibrahim huwa awwalu rajulin shamit shine farkon mutun wanda ya fara furfura ala wajhil ard a doran duniya wa haula wadannan ko da ka gani bidul wujuh masu fararen fuska qaumun wasu mutane ne lam yulbisu imanahum bidhul ba su gwama imanin su da shirka ba sun bi Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa sannan suka mutu kan bautan Allah subhanahu wa ta'ala su ne ka gansu da fararen fuska qala sai jibril yace alaihi salatu wasalam wa amma alladhina fi alwanihim shay amma waɗannan da ka gansu hade da fari da baki khalasu amalan salihah sun gwama aiki ne kyakkyawa wa akhara sayyi'a sannan kuma wani daga cikin aikin nasu mummuna fatabu sai suka tuba fataballahu alaihim Allah subhanahu wa ta'ala sai ya anshi tuban su fa amma an-narul awwal amma rafin farko da kaga sun shiga fa rahmatullah rahmar Allah ce subhanahu wa ta'ala ya saukar akan su wa amma an-narul thani amma rafi na biyu da kaga sun shiga fa ni'matullah ni'mar Allah ce subhanahu wa ta'ala ya ainihin saukar akan su wa amma an-narul thalith amma rafin nan na uku da ka gani fa saqahum rabbuhum sharaban tahura Allah subhanahu wa ta'ala ya shayar da su ne wani abin sha tsabtatacce wannan abu da suka sha sai ya inganta fata su yayi transforming, ya maida jikin su kyakkyawa, ya koma kamar irin da ƴan uwansu waɗannan mutanen da suka mutu kan bautan Allah subhanahu wataala. Ashe kenan, da wannan muke iya fahimta jama'a, don mutumin da ya tafi da ayyuka kyawawa da kuma ayyuka munana, irin abin da zai zamo kenan, barayinsa kyakkyawa, barayinsa mummuna, har sai ya samu taimakon Allah subhanahu wataala, sannan zai tsira daga wani yanayi ya koma wani yanayi. To mu muna ma roƙon Allah, Allah ya taimake mu akan bin Allah, sannan kuma ya anshira yawan mu akan bin Allah, domin idan ka tafi haka din haka da haka, to ba mamaki ta yiwu Allah subhanahu wataala ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi, sannan yana aikata abin da yaso, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, ba mamaki a ce sai an sanya ka ka dan tafasu tukuna, sannan a sake daukan ka a maida kai wani ruwa, ana kiran shi naharul haya, wato teku rayuwa. Don akwai al'umma waɗanda za a yi ma haka, sun zo da kyawawan ayyuka, sun zo da munanan ayyuka, sai a ce to shikenan, bari a azabtar da ku akan laifin nan da kuka yi mummunan aiki, bayan an sanya su a wuta sun kone sun babbake, to sai a dauke su zuwa wani ruwa, ana kiran shi naharul haya, ruwan rayuwa, sai a sanya su a ciki, ya zanto jikin ya dawo irin na mutanen aljanna. Amma saboda tsananin kuna da ruƙuƙi da musiba irin ta wuta, ko da sun shiga cikin aljanna, ɗan aljanna za su dinga cewa wane ne cikin nan aka kuna, don muna jin ƙaurin wuta. To kaga irin wannan yanayi, in sha Allah muna fatan Allah ya mana tsari da irin wannan yanayi. Amma sai an dage. Idan ya zamana, wani misali da nake bugawa, in ya zamana ba za ka iya fusata ka ɗauki dutsen guga ka manna ma jikinka sai ya salake ba, misali, to yaya kake tsammani in an tsoma ka sukutun a cikin wannan wuta, yaya za ka yi da rayuwarka? Allah muke roƙo ya mana tsari da azaban wuta. Khudh min amwalihim,
khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim.
Allah subhanahu wa ta'ala yace waɗannan mutane da suka tabbatar da sun yi zunubi kuma suka aikata kyawawan aiki, ya Rasulullahi, ba watsar da su za ka yi ba, khudh min amwalihim sadaqa, ka anshi zakka daga cikin dukiyoyinsu, tutahhiruhum, za ka tsarkake su, wa tuzakkihim biha, sannan ka girmama ayyukansu da suka aikata sakamakon wannan zakka. Idan an ce az-zakaa, asalin shi at-tanmiya, wato girmamawa. Annabi ya anshi zakkan dukiyarsu, ka tsarkake su da wannan dukiya, sannan ka ladabtar da su da wannan dukiya, ko kuma ka horar da su da wannan dukiya, ko ko a'a ka girmama wannan dukiya. Wa salli alaihim, sannan ka yi musu addu'a, inna salataka, sannan ana karanta inna salawatika, lallai addu'o'inka sakanun lahum. Abdullah dan Abbas yace ma'anan sakana nan rahmatun lahum, wato rahama ce gare su. In annabi ya yi addu'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka samu rahama. Wasu malamai suka ce inna salatak, lallai ainihin addu'o'inka sakanun lahum, wato natsuwa ne gare su, za su samu kariya, za su samu rahama, ba za su fandare ba, za su tabbata akan toba. Wallahu sami'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abin da kuke aikatawa, sannan masani ne ga abin da kowa ke aikatawa. Ya tabbata a cikin Muslim rahmatullahi alayhi, hadisin Abdullah ibn Abi Awfa, ya kasance don mutumin da ya kawo zakkan dukiyarsa, annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya kai masa addu'a. Shi yasa sai shi Abdullah ibn Abi Awfa yake cewa radiyallahu an, da mahaifina ibn Abi Awfa ya kawo zakkan kuɗinsa ya gabatar gaban annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi sai masa addu'a, sai ce Allahumma salli ala ibn Abi Awfa, ya Allah, ko kuma Allahumma salli ala ali Abi Awfa, ya Allah, wato kai addu'a ga dukkanin alayan ibn Abi Awfa. Wata mata ita ma sai ta kawo zakka, tace ya Rasulullah salli alayya wa ala zawji, ya annabi kai mani addu'a da ni da mijina. Annabi da ya anshi zakkan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai ce sallallahu alayki wa ala zawjik, Allah yayi maki dadin tsira, yayi maki addu'a irin tasa da kuma ke da mijinki. Ya tabbata har wayo a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim ya rawaito rahmatullahi alayhima hadisin Abu Huraira ne wato radiyallahu an a lokacin Abu Bakr as-Siddiq bayan annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya rasu sai aka samu kabilu guda 11 sun yi ridda kabilu guda 11 sai suka yi ridda sai suka hana zakka Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an sai kira sahabbai radiyallahu an yake ku bani shawara yaya kuke ganin zamu yi da mutanen nan saboda su sun ce ai dama mu muna bada wannan zakka ne saboda wanda muke ba yana mana addu'a yanzu ko tunda bai nan ba wanda zamu ba zakka kudi kai hasali ma suka ce sun ba addini sai sahabbai suka ce kamar Umar radiyallahu anhu yace ya khalifa ni ina ka karbi da su kawai tunda sun ce ba za su yi addini ba to la ikraha fi ddin babu kirsasawa a cikin addini Abu Bakar sai la wallahi law mana'uni anaqan a wata riwaya iqalan da za su hana mani wiya wato dabba ko dabaibayin da ake daura dabba da ita kanu yu'addunahu li rasulillah wanda suka kasance suna baiwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni a yau suka ce bazan ba baza su bada ba laqataltu alaiha wallahi sai na yake su akan wannan dabaibai to haka sai ce a matsayina na shugaba na riga na zartar da al'amari wallahi la uqatilannahum hatta tanfarij salifati zan yake su ko ni kadai ne kai koda da fatar wuya ta ce ni kadai wallahi sai na yaki mutanen nan Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhu ya hada sahabbai aka fita aka je aka yaki waɗannan mutane wanda zai musulunta ya musulunta wanda aka kashe aka kashe sannan a wannan yaki Ali radiyallahu anhu da shi aka je aka yi wannan yaki kai da kake cewa Abu Bakr da Umar kafirai to tambayar da zamu yi maka anan misali waɗannan mutane da suka hana zakka musulmai ne ko kafirai a lokacin da suka ce sun yi ridda sun hana zakka yanzu musulmai ne ko kafirai kafirai ne saboda Allah ya ce wa wailul lil mushrikeen alladhina la yu'tuna zakata hum bil akhirati hum kafirun bawane ya tabbata ga mushrikai sune waɗanda ba su bada zakka sannan ba su yi imani da ran kiyama ba ashe kenan kaga yanzu kafirai to idan kace Abu Bakr da Umar radiyallahu anhuma kafirai ne to yanzu waɗanda za a yaƙa misali yanzu shin kafiri ne zai yaƙi kafiri dan uwansa da za make sense menene amfanin yaƙi in ya zama da shi Abu Bakr da Umar kafirai ne waɗancan mutanen kafirai ne to menene hikimar kafiri ya je yaƙi dan uwansa kafiri babu fito to in ko kace a'a ai misali waɗancan mutanen kafirai ne amma waɗannan Abu Bakr da Umar suka je suka yaƙe su sai mu ce to abin da yasa suka yaƙe su din sun yaƙe su ina suke son su kai shi na a to su kan kenan su suwa ne ne a to kuta ina suka yi kafirai sannan kar ka manta a wannan yaƙin Ali radiyallahu anhu yana da wani yaro ana kiran shi Muhammad ibn al-Hanafiyya Muhammad ibn al-Hanafiyya dan uwa Usayn ne a cikin wannan yakin aka samu uwarsa ta zamo kuyanga Ali radiyallahu anhu ya aure ta ya barbare ta sannan ta haifi wannan yaro da ake kiran shi Muhammad ibn al-Hanafiyya to in ya zama na waɗancan misali kafirai ne mai yasa shi Ali radiyallahu anhu kuma zai taimaki kafirai su yaki kafirai kuna fahimta malamai don haka wannan magana aqida ce wacce take akwai mummunan hadari a cikinta ya tabbata a cikin musnad na imamu Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi yana cewa annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana idza da'a li rajulin asabathu wa asabat waladahu wa walada walad annabi alayhi salatu wassalam ya kasance idan yiwa mutum addu'a to addu'a takan same mutumin sannan ta sami ɗansa ta kuma sami ɗanɗansa wannan shine dalilin da sa kace ta ya rasulullahi mana addu'a saboda ba wai tana tsaya ba kan uba bane kadai a'a ta kan kai ga ɗansa ba ma wai ɗan kadai ba a'a sannan kuma ta kan kai ainihin ga jikarsa to shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yake addu'a ga sahabbai, sannan kuma su suka buƙaci annabin ya yi musu addu'a alaihi salatu wassalam. Za mu dasa aya ana insha Allah, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararai zuwa gobe, za mu tashi akan aya ta 104, ita ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadi. Sai filin tambayoyi insha Allah, kamar yadda aka saba akwai tambayoyi da yawa, har kullun dai in ba a ji tambaya ba a yi haƙuri, tambayoyin ne sukan fi ƙarfin mu, kuma mukan ɗauki waɗanda muke da tunanin insha Allah su ne a gaba gaba. Mai tambaya ta farko shi, assalamu alaikum, Allah ya ƙara malam imani amin. Don Allah malam, menene hukuncin mutum musulmi da ya baiwa Kirista kuɗi ta ci ko ta sha ruwa kuma da rana a cikin watan Ramadan? Bai yi laifi ba, saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Ku gaya wa mutane kalma kyakkyawa, don haka Kirista ya shiga ciki. Sannan ga aya ta zakka, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. أفكر في ذلك غير زكاة دومين أبربري تنانينسو كل هذا سدوا مسلمين بها قبالة تيباري دو مسلمية وكريسة صدقاء شعر وكل تعبير شما مسلمي الله كيش من تنبيع سكبيتي السلام عليكم ورحمة الله. قال تنبيع أنا كتاكي مسلمي يكيد أكاونت أبانكي سيكوني كرشان وطا sai ya ga sun tura masa da naira 2000, sai su ce masa a matsayin interest, wato riba kenan zamu ce ko shi, kuma an ce haram ne, to ya mutum zai yi malan nagode a sha ruwa lafiya daga tarihin assalamu alaikum. To har kullum duk kuɗin da suka zo wanda ka samu shubuha a cikinsu, wato ba su da tsananin tsarkin da kai da shi abinda ake so ka ɗauka ka je ka bada, a misali sadaka, ko ka je wurin gina rijiya ka bada, ko inda ake ginin makaranta ka bayar, ko inda ake ginin masallaci ka bayar, ko inda ake haƙa lambatu ka bayar, ko kuma ka baiwa wani, amma kai bai halarta ka ci wannan kuɗi ba. Shi ne abinda malamai suke bayani. Har kullum duk kuɗin da ka san kana da ƙaiƙayi da shi a ranka, to ba daidai bane ka ci, ka dauka ka je ka sadauka. Mai tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Don Allah malam a taya mu da addu'a, mun rubuta jarabawa sakamakon ya kusa fitowa. Malam, menene hukuncin mahaifin da yake nuna bambanci a tsakankanin yaransa? To Allah subhanahu wa ta'ala, ku da kuke tazana jarabawa, ya ba ku sa'a, ya kuma sanya a ci jarabawan kyakkyawan. Mahaifin da yake nuna bambanci tsakanin yaransa ya yi aikin haram, musamman abin da ya shafi kyauta, domin ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alayhima, hadithin Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, ya ce babana Bashir ya ɗauki gona ya bani, sai mahaifiyata Amra bintu Rawaha radiyallahu anha ta ce wannan kyauta ban gamsu ba, ban natsu da ita ba, sai mun tafi fada wurin babban malam, shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ya bada approval da sai kyauta shikenan zan bashi ya ansa, amma in yake bai yarda da kyauta ba, to tabbas ni ba zan anshi wannan kyauta ba. Kaga sabanin abin da iyaye mata suke yi, yau har malamai ma ake bi ma, ya zanto an fasa gida a samu ƴaƴan mowa, a samu ƴaƴan bora, wai ya zanto ita da ta faɗa shikenan malam kawai zai ji, ya zanto ƴaƴayenta sun fi soyuwa a wurin sa. Baiwar Allah, baki tsoron Allah, wannan haramun ne mutlaqan. Sai aka tafi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi sai ya tambaye sa, yace a faita waladaka mithla hadha, shin irin wannan gona da ka baiwa shi Nu'man ka baiwa sauran ƴaƴayenka? Yace a, kuma kana da ƴaƴa? Yace eh. To ni bayana man sallallahu ana shirka a kariya wannan kasa ba ta ba, yake sai babana ya zo ya ci wannan kyauta a cikin gidaje da yawa ana samun wannan. Wannan al'amari zai iya kai mahaifi wuta ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, wannan abu zai iya fasa kan 'ya'ya, saboda a lokacin da ka zo ka nuna wani shine dan muwa wani ya gane baba bai dasawa da ni to ka taimaki gidanka wurin fasa gida kuma tayi wanda kake korewa din wanda baka tsasawa wanda shi tayi kuma shine zai kula da kai a ƙarshen rayuwa don haka ba daidai bane ka zo kai treating nasu equally kowa da kowa danka ne la tadru ayyuhum aqrabu lakum nafa mai tambaya ta gaba ta ƙarshe yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara maka lafiya ilimi da yawancin kwana amin malam don Allah ina son ayi min ƙarin bayani kan halarci ko kuma harancin staff corporation wanda ake yi a ma'aikatu na gode to ni ban san abin da yake nufi da wannan abu ba shin menene wani activities suke running a dashi na ma'aikata ko shi ne ake yi to shi a dashin da ruwa ne ko dan nufa ma'aikaci ba ne ba a cikin wannan ba san yadda tsarin abin yake ba wane ne yake da idea akan staff cooperative a dashin ma'aikata na you need to be louder sai kana daga sarki sannan kuma please ka dan yi mana hankali saboda time is again haka hada kudi ne inda ake hadawa let's for instance sai akwai mutum 10 shin ana bada kudi ko ne 5000 ko wa zai raise sai a siyo kaya na riba wannan babu laifi a cikin sa misali mu ne muka tara kuɗi sai muka wakilta wasu su je su siyo mana kaya da suka siyo kayan sai suka daura wahalhalunsu da kudin mota akan wannan kaya aka siyan ma da mutane sannan a ƙarshen shekara da uwar kudin da ribar da aka samu duk za a taru a raba bai daya wannan babu laifi a cikin sa idan an samu riba mai yawa according to da yadda aka samu haka za a yi in ma an samu losses ne misali asara yadda abu ya fito da outcome haka za a raba wannan babu laifi a cikin sa na okay akan bada loan in an baka loan in ka tashi dawa kana dawa da ƙari ne koko kudin da aka baka zaka dawo da shi suna ƙari a to wannan bai dace ba in an baka loan ya zanto an baka 10,000 a saurara in an baka 10,000 aka ce ka dawo da 13 ya zama haramun riba wannan bai halatta ba a musulunci amma inda kudin kawai zaka dawo da ita kudin kawai zaka dawo da shi wannan sun taimake ka babu laifi a cikin wannan al'amari na alaikum salam wasu ma'aikatan ba su karawa idan mutum aka ba shi 10,000 in zai dawo da shi ban fahimta ba kai ne aka ba ka 10,000 kullum yana duk wata yana ba da 2,000 mana babu intanet a ciki a lokaci ya yi gobe Allah da sai ku zo mana da bayani idan babu intanet a ciki to wannan babu laifi amma duk abin da za a daura masa wani abu kansa ko da a cooperative ne ko non cooperative ne wannan is prohibited wannan haramun ne mutlaka musulunci bai dare shi ba ko da a cikin cooperative ko da out of cup abin gani bai halatta ba na sai mu hadara abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu daya wannan muka yi kuskure Allah ka yafe mana akwai wani Allah ya aiko da naira 100 yana bukatun addu'a da kuma Qur'ani da mu da shi Allah ka biya mana bukatun mu sannan ga asusun marayu wata baiwar Allah ne bawan Allah ya aiko da atafa kairi Allah ka dauki addinin musulunci da musulmai da kafirci da kafirai ba mu zaman lafiya ba mu kuma abin da lafiyar za ta ci ba mu kuma zaman lafiya Allah ka taimake shi a cikin namu lafiya Allah ka taimake shi a cikin daidai da take shi a cikin daidai da take shi a cikin daidai subhanallahi walhamdulillah ashhadu an la ilaha illa anta